Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. Sarabokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Talata 6 ga watan Yuni na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Maryam da kanin labarai.
To Hafiz, Ukraine da Russia sun zargi juna da tada bom a wata babban madatsar ruwa a yau Talata a kusa da birnin Kherson dake kudancin Ukraine. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya je kasar Saudiya yau Talata domin tattaunawa kan batutuwan tsaro da tattalin arziki. Hukumomin Taliban a Afghanistan sun faɗa a yau Talata cewa wani harin bom na mota ya hallaka akalla mutane biyu, ciki har da mataimakin gwamnan lardin Badakhshan da ke arewa maso gabashin kasar.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa a yau Talata ne a kiran tsadda Yemi Mobalade dan asalin Najeriya matsayin sabon magajin garin birnin Colorado Springs na jihar Colorado ta nan Amurka. Za a ji cewa kungiyar kwadagon Najeriya NLC ta ce ba daidai ne gwamnati ta yi amfani da dabarun yankan baya wajen hana yajin aiki don janye tallafin fetur ba. Bayan haka za ku ji cewa wasu 'yan bindiga da ba son ko su wane ne ba sun kai hari har sau biyu a arewa mai nisa ta kasar Kamaru. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokacin, yau ma zan gabatar da shirin noma tushen arziki. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Ukraine da Russia sun zargi juna da tada bom a wata babban madatsar ruwa a yau Talata a kusa da birnin Kherson dake kudancin Ukraine. Lalata madatsar ruwan ta Kakhovka dake yankin Ukraine da sojojin Russia suka mamaye ya sa an fidda sanarwar yiwuwar sauyawa mutanen dake zama a bakin kogin Dnipro matsuguni. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira wani taron gaggawa na kwamitin tsaro na kasar don tattaunawa akan lamarin. Lalata madatsar ruwa mai samar da lantarki ta Kakhovka da aka yi ya tabbatar wa duniya cewa dole ne a fitattaki dakarun Rasha daga kowane lungu da sako na Ukraine, abinda Zelensky ya rubuta kenan a shafinsa na Twitter. Shugaban kula da harkokin fadar gwamnatin Ukraine Andriy Yermak ya rubuta ta Telegram cewa lalata madatsar da Rasha ta yi muzanta mahalli ne da kuma laifin yaki. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya tafi kasar Saudiya a yau Talata domin tattaunawa kan batutuwan tsaro da kuma tattalin arziki. Gabanin ziyarar a jiya Litinin, Blinken ya faɗi cewa Amurka tana da muradi na tsaron ƙasa wajen ganin an inganta dangantaka tsakanin Isra'ila da Saudiya. Tun zamanin gwamnatin tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter, Amurka ke daidaita dangantaka tsakanin Isra'ila da kasashen Larabawa da yawa, ciki har da Masar, Bahrain, Morocco da hadaddiyar daular Larabawa.
To madalla, kafin mu ji karshen labaran duniyar, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko daga nan Amurka. A yau Talata ne ake rantsar da sabon magajin garin birnin Colorado Springs na jihar Colorado ta nan Amurka, Yemi Mobalade. Dan asalin Najeriya shi ne bakar fata na farko a tarihin birnin da aka taba zaba magajin gari. Abokin aikinmu Ibrahim Garba ya tattauna mana da Haruna Shehu Maraba Jos da yanzu haka yake can birnin, inda ya fara da tambayar sa halin da ake ciki game da shirye-shirye. Sai ya ce,
Malam Ibrahim, a halin da ake ciki yanzu za a iya cewa shirye-shirye sun yi nisa sosai. Wannan abu an san zai zo yau, saboda haka an ɗauki matakai na shirya mashi. Za a gudanar da wannan biki na rantsar da shi wannan sabon magajin gari na 42 kenan, wato Yemi Mobalade, a gidan adana kayan tarihi na Pioneers Museum da karfe 10 na safiya. Kuma yanzu haka da nake magana da ku karfe 7:30 ne, saboda haka akwai dan sauran lokaci kafin a fara wannan biki. Kuma daga karfe 8:30 na safiya za a rufe ita hanya wacce tarata ta wato shi wannan gidan adana kayan tarihi inda za a gudanar da wannan biki.
To Malam Haruna, ga dukkan alamu akwai abubuwan tarihi da na ban sha'awa game da wannan magajin gari. kamar yadda kai ta bayyanawa a baya, ko za ka sake bayyanawa ma waɗanda ba su ji ba?
To, alal hakika malam Ibrahim, wannan babban abu ne da ke cike da tarihi. Yemi Mobolare ɗan Najeriya ne bakar fata, shi ne mutum na farko da mutanen wannan birni na Colorado Springs suka zaɓa a matsayin magajin garinsu. Kuma katamanta wannan yanki ne da ƴan jam'iyyar Republican su ne suka fi lashe zaɓe. Alal hakika ma tun kusan shekaru 45 da suka gabata ba a taɓa samun wani wanda ba ɗan jam'iyyar Republican ba da aka zaɓa a matsayin magajin gari. Saboda haka wannan shi da ya fito takara ba a ƙarƙashin kowace jam'iyya ba, wato ko da yake shi kanshi wannan zaben na magajin gari dama ba zaɓe ne da mutane suke shiga a ƙarƙashin jam'iyya ba. Amma dai duk wanda yake tsayawa takara an san yana da wata jam'iyyar da yake goya, wato goyon bayan akidinta. To, amma wannan ne karin farko da aka samu wanda bai goyon bayan jam'iyyar Democrat, bai kuma goyon bayan jam'iyyar Republican da ya tsaya takara kuma aka zaɓe shi. Sannan bugu da ƙari yanki ne da yake da wato fararen fata da yawa. Ba za a tunanin cewa wani wanda ba farar fata ba zai iya zuwa ya tsaya takara a wannan waje. To, kuma sai gashi wannan baka fata wanda shi ne na farko da aka zaɓa. To, kamar yadda ka faɗa, abu ne da ke cike da tarihi.
To, da alamar wannan biki zai samu halartar wasu ɗaiɗaiku da ƙungiyoyin 'yan Najeriya?
To, kawai yanzu dai ba mu samu bayani a game da suwaye da suwaye za su halarci wannan ba, amma dai tabbas akwai mahaifiyar shi wannan sabon magajin gari da za ta taso daga Texas, za ta halarci wannan biki na rantsar da shi. Kuma sannan kamar yadda ya yi mana bayani jiya da muna hira da shi cewa mahaifin shi ma zai taso daga Najeriya, amma ba zai samu halartar wannan rantsar da shi da za a yi ba. Amma 'yan kwanaki masu zuwa akwai wani ƙasaitaccen biki da za a shirya na taya shi murna, mahaifin shi zai zo daga Najeriya.
To, akwai kuma wasu muhimman bayanai da za ka yi game da wannan muhimmin al'amari?
To, akwai bayanai da yawa. A Colorado Springs, Malam Ibrahim, gari ne mai matukar muhimmanci a Amurka. Kusan akwai rundunonin sojin Amurka da dama da suke wannan gari. Akwai ainihin makaranta ta horar da sojojin sama na Amurka da take wannan gari. Sannan wannan zaɓe da aka yi ma shi Yemi Mobolade, kamar yadda na samu zantawa da wasu daga cikin Turawan ma da ke wannan guri, abin da ya sa suka zaɓe shi shine mutum ne tun bayan da ya baro Najeriya shekaru 27 da suka gabata ya je ya yi karatu shekaru 10 da suka gabata, kuma ya zo nan ya shiga al'amura da dama da suka shafi kasuwanci da taimaka ma jama'a.
Haruna Shehu Marabajos kenan a hirarshi da abokin aikin Ibrahim Garba. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Farashin man fetur na bayan fage ya yi tashin gauran zabi a yankin iyakan Najeriya da Nijar ta fagen, wato ta gefen birnin Kwanni a jihar Tawa, sakamakon janye tallafin man fetur da sabon shugaban ƙasar Najeriya ya yi jim kaɗan bayan rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa a makon da ya gabata. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya ji daga wasu masu harkokin sufuri da suka kuka akan yadda lamarin ya shafe su.
Sunana Mahmud, gaskiya inda farashin nan man na yake yayi uba sosai, haka nan na ci gaba da shan man ma yanzu gashi nan ma karshe ma rai sun hayan yau in ga ma ina tunanin kai aje shi zan yi in yayi sauki in doka ya hau.
Sunana Mamman na Hanci, wanda aka hisan da cewa hana president na daidaita sau. To, gaskiya musamman akwai illa gare shi, ya shahi mu gaskiya kamar ya shahi sana'an mu tsadan man fetur, saboda mutane yanzu halin da ake ciki mutane ba kuɗi gare su ba, man nan ya tsada, kuma idan ka za ka kayan ƙarin kuɗin kuma a daidaita sahu mutane za su ganin cewa da cewa kai na kai wannan ƙari, ba za su hango da cewa wannan lokaci ba ne wanda ya kama na ƙarin man fetur, domin a daidaita sahu dai sai an samu ta mai take daya.
Sai dai masu sayar da man fetur na bayan fage da aka fi amfani da shi a janguriyar Nijar iyakar ƙasar da tarayyar Najeriya na cewa abin bai gyara su kasancewa tsada ta yi yawa tun daga inda suke sayo man fetur ɗin daga Najeriya.
do da ana sira shi jikka bakwai yanzu ya kai jikka 13 yanzu kaga kamar kusan bido kudin jarin bido na harko ya linka biyu yanzu misali in kudin bido guda ga kake ne yanzu in zaka take koma ka so baka da bai kai kudin bido wadanda suke da amma aje suka yi wanda wannan dama kenan za su sa kudin sun kai na kudin bido guda yanzu kenan zaka yi wani da wannan abun sai ka rika kenan kana nan yanda kake har ka kasuwancin dai mai gaskiya babu dadi yawanci ka san al'umma an yi daga an saba al'umma ya kamata har kai ana tausaya wa al'umma wasu wani za ka gani shi ma da yana tawa da ya to galama yake sha wani yanzu ne wuce da ya to a bashi lita ko lita biyu
a cewar shugabannin kungiyoyin sufuri a garin birnin Kwanni da ke iyaka da tarayyar ta Najeriya ba su yi karin kudin sufuri ba a hukumance sai dai in masu motoci ne suka yi karin kudin a kashin kawunan su
Hamza Yusuf SJ conductor kamar mu dai kungiyar mu ta direbobi da masu motoci tun da abun bini yake taya kenan mu yanzu ga maki al'amarin harkan mannan mu mu hakullun koyo shi kin tausaya na muke har yanzu dai yanda kuka san fili din mota yanda muke doka mu har yanzu mu kara dala kenan al'amari in ya rage to banda za in banda ai hankuri da shi ba abinda za a yi dan ka kara to menene abinda zai ka kara zai wadata sheka da shi kai dai inda zamu ce mu kara kudin mota ba kuma ba mu fatan abun ya kasance haka nan wajen mu
radadin janye tallafin man fetur ana iya cewa ya shafi harakokin kai komo da na aikin yau da kullum da ma na ayyukan gonakai da sana'o'i da dama a jamhuriyar Niger Haruna Mamman bakuna birnin Kwanni sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman da Maryam Dauda da suka karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma za mu sake lekawa bangaren rahotannin mu kungiyar kwadagon Najeriya NLC ta ce ba daidai ne gwamnati ta yi amfani da dabarun yankan baya wajen hana yajin aiki dan janye tallafin fetur ba wannan na zuwa ne daidai lokacin da sassan biyu ke tattaunawa sai kotun ma'aikata ta yanke matsayar dakatar da yajin sai ta kammala sauraron korafin da gwamnatin Tinubu ta shigar daga Abuja ga rahoton da wakilin mu Nasira da Mail Hikaya ya aika mana
Shugaban kungiyar kwadagon Joe Ajero ya ce in ana tattaunawa ba sai gwamnati ta zaga don daukar matakin kotu ba ko bin wasu dabarun kau da bara yanzu dai ya nuna an dakatar da tafiya yajin don ci gaba da tattaunawa a ranar 19 ga watan nan da alwashin sauraron bukatun yan kwadagon Jami'in kwadagon Comrade Nasir Kabir ya ce gwamnati ta fi son a yi fito na fito kafin ta duba kadun jama'a kan janye tallafin.
Assalamu alaikum Alaina Suru matsayin haɗaɗɗiyar kungiyar kwadago ta NLC shine kamar yadda 'yan Najeriya suka sani mun gabatarwa gwamnati wato bukatunmu na cewa lalle wannan magana na janye tallafi ba mu yadda da shi ba ko muna kan bakanmu duk da sun kira taro amma mun gaya musu sai sun janye wannan cire tallafi da suka yi a mayarwa 'yan Najeriya tallafin su a ci gaba da samun wato man fetur da arha a wannan musguna da ake wa 'yan Najeriya ba za mu lamunta ana musguna 'yan Najeriya ko mu je muna tattaunawa ba
mukarrabin shugaba Tinubu wato Ibrahim Kabir Masari ya ce tun gwamnatin Buhari aka gama shiri kakkaf na janye tallafi har ma a kasafin kuɗi
shi kuma a matsayin shi na zababban shugaban kasar tarayyar Najeriya wanda bai so ya yaudari 'yan Najeriya bai so ya gaya musu ƙarya bai so ya ɗauki alƙawarin da ba zai iya cikawa ba da ya zo wajijen an san mulki a jawabin da ya karanta shi ne sai yake magana cewa tallafin mai ya riga ya tafi gwamnati ta cire to da ya kamata ya ce gwamnatin da na gada ta riga ta cire domin ba ta fashe a kasafin kuɗin da ta gabatar ma majalisar dokoki ba suna ganin shi ne kawai za a ce laifin da shi shugaban ƙasa na yanzu ya yi in ma akwai laifin kuma ina ganin ya kamata a yi mashi uzuri a bashi dama mu ga abin da Allah zai yi
shi kuma tsohon shugaban matatar man fetur ta Kaduna Kailani Muhammad ya ce nan gaba za a samu sauki
su tabbatar sun zauna da gwamnati an samu hanya wanda za a kawo palliatives wanda talaka zai more a kawo a gyara hanyoyin jiragen ƙasa a tabbatar cewa an kawo motoci a haɗa da gwamnoni su yi mu Allah su yi mu annabi motoci da zai dinga kai mutane duk inda suke so a kowane jiha sannan wannan $800,000 na dollar da aka ce za a ranta a sa shi inda talakawa ba ma wannan 2,500 ɗin ba ne za a yi wani abin kirki ko wajen noma ma ka sashi yanzu ka ga abinci zai bunƙasa a ƙasa.
Za a jira a ga yadda gwamnati ka iya sassauto da farashin yayin da talakawa ke ɗanɗana mafi kuncin tsadar rayuwa. Ƙungiyar ƙwadagon da a baya ke shirin tafiya yajin aiki a Larabar nan za ta sanar da wani sabon mataki da za ta ɗauka wanda zai nuna tamkar ba ta ba da kai buri ya hau ba. Nasiru Adamailika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru, yanzu kuma sai rahotonmu na ƙarshe, inda wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba suka kai hari har sau biyu a arewa mai nisa ta ƙasar Kamaru, wanda ya sanadin mutuwar mutane da dama. Sai dai hukumomin yankin sun zargi ƙungiyar Boko Haram da ta shafa sama da shekaru goma tana kai har-har a yankin. Ko da yake har yanzu dai babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai harin. Ga rahoton da wakilin Muhammad Rabiu ya aiko mana.
Wani harin ta'addanci da aka kai sau biyu ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a yankin arewa mai nisa na ƙasar Kamaru. Harin ya ritsa da mutum hudu a garin Mora da ke Mayo Sava da wasu uku da ke nisan kilomita goma a shashin Logon da Shari. Ba a yi ikirarin kai hare-haren ba. A wannan yanki da Boko Haram ta shafe shekaru goma tana ta bargaza, idanu sun karkata zuwa ga wannan nebula na ta'addanci. Malam Balarabe gani yake yi cewa
to abin da yake shekara goma ana wannan sha'ani, to abin da zamu yi dai ba abin nan bai, kada a rage sha zagi a roƙi Allah domin abin kaman ana gani ya wuce maki kuma bai bacci. To abin da yake su wanda suke mana tsaro su ma she su tashi ne su tsaya a daina bacci sake da ake yi shine ke kawo wannan ko yaushe abu ne ba su daga ba, don lokacin da za su fara ba su fada ba, haka lokacin da za su tsayar ma ba za su gaya mana ba. To she mu tsaya ne mu rage da roƙon Allah ƙarfafa musu gwiwa a ba su taimako.
Tattare da cewa ba waɗanda suka ɗauki alhakin kai hare-haren, la'akari da gudanar da samfurin kisan kan ne ya sa hukuma ke ganin cewa ƙunshe-ƙunshen sun fito ne daga ƙungiyar Boko Haram. Ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke aiki a yankin sun bayyana cewa hare-hare da sace-sacen mutane tare da neman kuɗin fansa na faruwa ne da taimakon matasa 'yan shekaru 25 zuwa 30 a matsayin masu kutse. Malam Tanimu mai raguna ya ƙara da cewa
gwamnati nan da kake gani duk effective suna da shi, kan biyu za yi ta sama da ta ƙasa. Ta sama akwai parachutist suna nan, akwai brigade su militaire suna nan, a yi ƙungiya kawai a yi sansani. Na farko na sama nan lugudan wuta za yi sama da ƙasa, a gaya ma duk population su shiga, inda dadlai suna cikin wannan abin. Ta ƙasa kuma a yaƙe su ta ƙasa. Problem mu san su waye ma Boko Haram ne, amma a kama ba mu san wake kama. Ba a ce mudi an kama a kama sai ya politize, ba mu san me ake wa aka kama guda da Boko Haram, a ce an kama ba mu gani ba.
Duk da cewa an ɗauki lokaci mai tsaho, gwamnatin Kamaru ta ɗauki matakin yaƙi da ta'addancin Boko Haram domin ƙarfafa nasarori da aka samu a fannin tsaro da samar da zaman lafiya mai ɗorewa.
A matsayina na jami'in 'yan tsaro, ina kira da kausassan murya ga al'umma da su ba mu haɗin kansu wajen ba mu labarai.
Ƙarfin ƙawancin ƙasashen yankin na yaƙi da ta'addanci da kuma magance ƙalubalen tsaro da ke tasowa a tafkin Chadi. Hukumar na ci gaba da nazarin juyin halitta na gudunmawar da hukumar kula da tafkin Chadi ke bayyanawa domin magance matsalolin tsaro a tafkin Chadi. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan Gaundere, cibiyar Adamawan Kamaru.
A gaida Muhammadu Rabiu, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladhi la tajraba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makonni biyu da suka gabata, mun fara kawo muku rahoto na musamman kan yadda manoman kayan gwara a jihar Sokoto ke tafka asara ta biliyoyin naira saboda rashin wurin adana amfanin gona. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu dora inda muka tsaya
inda shugaban kungiyar masu noma da kuma kasuwancin albasa a Najeriya, Aliyu Isa Samama, ya fara bayyana wa abokin aikin Muhammad Nasir irin matakan da suke dauka.
Yanzu haka akwai wani dan kishin jihar Sokoto, shi ma yana kokarin ya gina katafaren wajen sarrafa albasa a jihar Sokoto, wanda kamfanin kudin kimanin wajen dala miliyan 6 kamfanin da yake kokari ya gina a jihar Sokoto, da ire-iren su da gwamnati, ma'aikatan gona da raya karkara na ƙasa, muna nan muna da haɗaka da su wajen gina ingantattun ma'ajiyar albasa wanda muka gano daga Senegal da sauransu.
To, ko menene alfanun wannan mafita da ake so a samu? Dr. Sale Ibrahim yana mai cewa,
ai, ƙasar ma gaba ɗaya matsalar da ya fi damun shi ne ba mu da abubuwan da za mu rinka turawa ƙasan waje muna samun kuɗin waje. Shi ya sa yau in ka dubi kuɗin canji da naira, sai ka ga dala yanzu 720 da wani abu har da 50, don ba ma fitar da abubuwa mu samu kuɗaɗe da ƙasan waje. To, albasa da tafarnuwa na cikin abubuwan da ake bukata a kasuwannin duniya, saboda haka ba dan Sokoto ba, dan ƙasar nan ma albasa na cikin abubuwan da ya kamata a tsaya aiwa nazari, a daidaita ta, a seta, a tabbata cewa abin da ake fitarwa ana sarrafa ta, kuma ana adana ta, kuma ana fitar da ita waje. To, duk wannan aiki ne na ilimi, aiki ne na sanin yadda duniya ke tafiya. To, ba wanda zai mana wannan ba mu ba. Ni dai inda nake ɗan nan yanzu, na mun fara kokarin busar da ita. Za mu zo lokacin da za a rinka sata cikin jakankuna, sannan za mu zo lokacin da za mu nemi ƙasan da za mu kaita mu samu kuɗin ƙasan waje. To, in aka ce a samu kuɗin ƙasan waje, ai, ka san ko ba ƙarama abu ne, ayyuka za a samu. So, wato abu ne wanda yake Allah ya ba mu arziki ga ta a ƙasa, mu yi amfani kawai da basira da kyakkyawan niyya, mu inganta jama'a, mu su fita talauci, mun tsaya muna wasa.
Gwamnatin Sokoto ta ce tana sane da hasara da manoma da masu kasuwancin kayan gwari ke tafkawa, akan hakan ne ma take ɗaukar matakai. Kuma shinan ma'aikatar ciniki masana'antu da saka jari Abdullahi Yusuf Hausawa ya ce akan hakan ne ta ƙirƙiro da ma'aikatar kula da saka jari,
wanda yake da ba mu da investment a jihar Sokoto, amma saboda inganta irin waɗannan abubuwa shi ya sami girma gwamna ya yi wannan ma'aikata ta investment, domin a samu mutane su saka jarinsu domin a inganta irin waɗannan abubuwa. Da yadda Allah, ba albasa ɗaya kan tara tafarnuwa ba, har da irin tumatur, irin shinkafa, irin rake, irin kabejin nan da ake yi a jihar Sokoto, da wasu abubuwa irin su mangoro da saurakinsu, insha Allah rabbi, duk a shirye muke za a zo da kamfuna waɗanda za su zamanantar da su a aji sai da ba za su lalace ba, insha Allah rabbi, a jihar Sokoto. Kamar yanzu ai duka kan mutane da yawa, manoma albasa da shinkafa da karat da tomatur, sun ga ina yadda ake doka shi, yan Ghana ma suna shigowa, yan Cote d'Ivoire suna shigowa a saurakinsu, wanda yake kusan yanzu duk kusan Najeriya ga baki da kuyanci kasashen Afirka, Najeriya ita ke leading waɗannan ƙungiyoyin, kuma ko a Najeriya kuma a jihar Sokoto. So, da yadda Allah, da irin waɗannan abubuwa na san ba za a samu wani kalubale ga su manomanmu ba. Da yadda Allah, tun da kamin ma a yi wannan, an zo da wasu abubuwa na zamani na yadda ake aje albasa, yadda za a samu ragowar lalacewarta. A cikin ƙauyuka za ka gan shi ana yi kamar irin road blow, irin gidan kwano da saurakin irin su goranyo gada da saurakinsu, in ka je za ka ga aje albasa ta shekara guda, kuma za ka ga ba ta yi wata doguwar lalacewa ba. So, da yadda Allah, ba za a samu ƙalubale ba. Kuma in ka lura kamar irin da mutanen ba su yadda da su amfani da takin zamani ba, ba su yadda su yi amfani da irin albasa na zamani da ake amfani da shi ba, amma yanzu kusan 80-90% mutanen ba irin albasa da suke amfani da shi na zamani ne, haka irin tomato, irin dankali da saurakinsu. To, da yadda Allah, ba za a samu ƙalubale ba.
To, sai dai so da yawa wasu jama'a sun ɗauki kayan gwamnati kamar kayan banza,
shi yasa aka shigo da mutane masu zaman kansu, yan kasuwa masu zaman kansu, domin su zo a haɗa hannun jari da gwamnati da su kansu, a zo a yi processing na wani kamfani na wani abu, ko kuma a haɗa kamfani wanda zai processing na wasu abubuwa domin samun riba. Yan kasuwa su amfana, su amfana, kuma gwamnati ta amfana. Amma idan aka ce a'a, an bar shi na gwamnati ne kawai, to bai zuwa ko ina. Wannan shi ta aka karfafa masu Sokoto investment, domin a jawo irin waɗannan 'yan kasuwa su zo su kafa jari na cikin gida da na waje. Kuma da yarda Allah, na san za a samu ci gaba kwarai da gaske idan mutane suka yi la'akari da irin tsawon lokacin da aka duka kamin a samu wannan ci gaban mutane za su yi ba kwarai da gaske domin na san akwai mutane waɗanda sun yi shekara biyu shekara uku ba su ga ministry a gwamnatin tarayya ba su ga department ba su gidan wannan ba su gidan wani kamin a ga cewa wannan abin ya tabbata so alhamdulillah tunda mun sai irin wahalolin da aka yi da yadda Allah za a rike shi jamau kuma za a ci more shi ba za a yi amfani domin a ga cewa an lalata wannan abin ba insha Allah.
Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe za mu leka kasar Ghana domin jin yadda kasar ta kashe dala miliyan 560 wajen shigo da shinkafa a bara. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin masu sakkwatan Muhammad Nasir sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe, sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. To madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayin da kuke turo mana ta hanyar email.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Za kuma mu fara ne da ra'ayin Ahmadu Manaja Bauchi unguwar Karofin Madaki. Mai cewa zuwa ga sashin Hausa na gidan rediyo muryar Amurka. Ku bani dama na yi Allah wadai da matakin dakatar da shiga yajin aikin da kungiyar kwadago ta NLC ta yi a Najeriya akan cire tallafin man fetur. A gaskiya talakawa suna cikin bakin ciki da janye tallafin mai domin rayuwarsu ta yi tsanani. Mun shiga kuncin rayuwa. Yau dai talaka ba shi da wurin kuka. Allah ya kawo dauki ga talakan Najeriya. Sai kuma ra'ayin Abubakar Kawu Girgir mai cewa salamu alaikum muryar Amurka. Ya kamata gwamnatin Najeriya ta rintsa ido akan wannan haramtacciyar kungiya ta IPOP ta yi duk abin da ya dace. Shin al'umma da wanne za su ji? Halin rayuwa ko dokoki da kuntatawar da 'yan kungiyar IPOP ke yi musu. Muna fatan wannan kira zai je ga inda ya dace kuma ya abin da ya dace. Sai kuma ra'ayin Sani mai lange-lange Yalwa Yawuri mai cewa sake rage yawan man fetur din da Najeriya ke fitarwa da kashi 20 cikin 100 a sabon tsarin kungiyar OPEC ba karamin koma baya bane ga Najeriya ganin yadda kasar ke fafutukar biyan dimbin basussukan da ke kanta.
A gaida Ibrahim Garba, yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
Hukumomin Taliban a Afghanistan sun faɗa a yau Talata cewa wani harin bom na mota ya hallaka akalla mutane biyu ciki har da mataimakin gwamnan lardin Badakhshan da ke arewa maso gabashin ƙasar. Wani mai magana da yawun jami'an yankin Mu'azzuddin Ahmadi ya faɗawa muryar Amurka ta wayar tarho cewa akan hanyar kai Molvi Nisar Ahmad Ahmadi aiki cikin wata mota a babban birnin lardin Faizabad. Kawai wani dan kunar bakin wake ya afka musu da motar da yake dauke da ita wato da yake tukawa wacce ke dangare da bama-bamai. Ahmadi ya ce gagarumar fashewar da ta auku ta jikata akalla farar hula 6. Nan take dai babu wata kungiya da ta dauki alhakin kai mummunan harin wanda aka kai a lardin Afghanistan mai tsaunuka wanda ke kusa da kasashen China, Pakistan da Tajikistan. Wani harin bom na mota da aka kai a watan Disamban bara ya yi sanadin kisan shugaban 'yan sandan Taliban na Badakhshan a wani hari da kungiyar ta'addan IS Rashin Afghanistan da ake kira IS-K ta dauki alhakin kaiwa. Ukraine da Russia sun zargi juna da tada bom a wata babban madatsar ruwa a yau Talata a kusa da birnin Kherson da ke kudancin Ukraine. Lalata madatsar ruwan ta Kakhovka da ke yankin Ukraine da sojojin Russia suka mamaye ya sa an fidda sanarwar yiwuwar sauyawa mutanen da ke zama a bakin kogin Dnipro matsugunni. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira wani taron gaggawa na kwamitin tsaro na kasar don tattaunawa akan lamarin.
To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawo da wani sabon shirin. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Maryam Dauda da ta karanto labarai, da kuma Julie Gresham da ta bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya, sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.